Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21, da 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da kuma dalol dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum barkanku da yau ranar Lahari 27 ga watan Agustan shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
To Sarfil, guguwa Harvey ta kashe mutum na biji a Sabar yayin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da barazana ga mazauna kudu maso gabashin jihar Texas. Rundunar sojan ƙasar Lebanon ta sanar da tsagaita wuta a yakinta da mayakan IS kan iyakar Syria. Kana dubban magoya bayan wani babban malamin addini a ƙasar India da aka samu da laifin fyaɗe sun fara barin shalkutar sa da ke sirra bayan ƙazamin borin da ya janyo mutuwar sama da mutane 30.
Kanin labaran kenan aka ji.
Shugabannin majalisar malaman addinin Islama Conseil Islamique sun bayyana ranar 2 ga watan Satumba a matsayin ranar da za a yi shagulgulan sallar layya sabanin yadda abin yake a kasar Saudiya.
Za mu kawo muku cikakken bayani kan wannan bambancin ranaku da aka samu. To ko me malamai ke cewa game da irin dabbobin da ya kamata a yanka a yi sallar layya da su?
Ita dai layya ana so a yi da rago wanda yake kokosa, ma'ana mai mai, ko da ma ya zama daddakekke ne.
Haka kuma za mu kawo muku wani rahoto na musamman kan yadda ɗaruruwan matasa a jihar Plateau ke tafiya wani gari a jihar Imo domin yin sana'a. Sai kuma maimacin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Guguwar Harvey ta kashe mutum na biyu jiya a Sabar yayin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da barazana ga mazauna kudu maso gabashin jihar Texas. Mutum na biyu da guguwar ta yi sanadiyar mutuwarsa wata mace ce da ta yi kokarin fita daga cikin motar ta kan titin da ruwa ya mamaye a yammacin Houston, bisa ga cewar hukumomi. Ranar Juma'a wani mutum da ba a tantance ba ya mutu sakamakon gobara da ta tashi a wani gida da ke garin Rockport, wanda ke tazara kilomita 44 arewacin Corpus Christi. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar da cewa akalla manyan garuruwa masu ƙarfi 7 ne aka fuskanta Houston ranar Juma'a da yamma. Tashar jirgin ruwan birnin Texas ta ce tana kyautar zaton fara aiki cikin sa'o'i 24 zuwa 48 bayan nazarin irin barazana da guguwa ta yi. An kuma rufe tashar ne ranar Juma'a dab da barkewar ruwan. Har yanzu ba a barin jiragen ruwa su yi shawagi a wannan hanya. Banda mutane biyun da suka mutu, guguwar Harvey ta kuma raunata ƙalla mutane 14 a tsakanin Corpus Christi da Houston. Mutane da dama suna fargaban cewa adadin zai ƙaru. Jama'ai a Texas sun ce suna kyautata zaton ƙara samun waɗanda guguwar ta yi wa illa. Rundunar sojan ƙasar Lebanon ta sanar da tsagaita wuta a yaƙi da mayakan IS a kan iyakar Syria. A wata sanarwa da rundunar sojan ta fitar yau Lahadi ta ce an fara aiwatar da tsagaita wutar da ƙarfe 4 da nufin ba da damar tattaunawa da ta shafi makomar sojojin ƙasar Lebanon 9 da aka yi garkuwa da su a watan Agusta shekara ta 2014, waɗanda ake kyautata zaton har yanzu mayakan suna tsare da su. Mayakan ƙasar Lebanon, Hezbollah da kuma rundunar sojin Syria da ke yakar ƙungiyar IS a yankin Suma sun sanar da tsagaita wuta. An yi garkuwa da sojojin ƙasar Lebanon da 'yan sanda 30 lokacin da mayakan IS suka kwace ikon garin Asal da ke kan iyakar Lebanon shekaru 3 da suka shige. Ƙungiyar IS ta kashe mutane 4, na 5 kuma ya mutu sakamakon raunuka da ya ji. An kuma saki 16 a musayar fursunoni da aka yi cikin shekara ta 2015. Dubban magoya bayan wani babban limamin addini a ƙasar India da aka samu da laifin fyaɗe sun fara barin shalkutar sa da ke sirsa a arewacin ƙasar India yau Lahadi, abin da ya kawo ƙarshen jan daga da suka yi da sojoji. Mabiya Rahim Singh, wanda yake kiran kansa waliyi kuma shugaban wata kungiyar addini, sun yi biyayya da kiran da hukumomi suka yi masa da cewa su watsi bayan gudanar da wani kazaman bore da ya sanadiyar mutuwar mutane 36 kimanin 300 kuma suka ji rauni. Ranar Litinin za a yanke wa Sin hukunci kan laifin fyadan da aka same shi da aikatawa. Jami'ai kuma suna fargaban magoya bayan nasa za su iya saki ta da kayar baya idan suka ci gaba da zama a wannan sharkwata tasa. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka rasa rayukansu a rikicin da aka yi a jihar Ken ta arewa maso yammacin Niamey ya ƙaru zuwa 96, yayin da dubban musulmi Rohingya da ke ƙoƙarin ƙetarawa zuwa ƙasar Bangladesh da ke makwabtaka suke ƙara kwarara. Adadin kuma ya haɗa da aƙalla mayaƙa 80 da jami'an tsaro 12. An ci gaba da faɗa jiya Asabar tsakanin rundunar soji da ɗaruruwan mayakan Rohingya da ya shafi wato kai waɗanda suka kai garin kusa bisa ga majiyin gwamnati. Gwamnatin Niamey ta ce ta kwashe akalla mutane 4,000 da ba musulmi ba daga ƙauyukan jihar Rakhine, yayin da dubban al'umma Rohingya galibi mata da ƙananan yara suke ƙoƙarin gujewa tashin hankalin. Kimanin mutane 2,000 suka isa ƙasar Bangladesh tun ranar Juma'a lokacin da mayakan suka yi wa sama da 'yan sanda 20 kwantan ɓauna a Rakhine. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Bangladesh ta tsare ta kuma ta sakiyar al'umma Rohingya 70 zuwa Niamey. 'Yan sa'o'i bayan da dakarun ƙasar suka buɗe wuta kan ƙauyawa da ke ƙauracewa ƙasar bisa ga cewar 'yan sandan Bangladesh. Daga ƙarshe, kakakin Majalisar Wakilan Amurka Paul Ryan ya bayyana cewa bai goyi bayan shawarar da shugaba Donald Trump ya yanke ta yi wa tsohon babban jami'in 'yan sandan jihar Arizona Joe Arpaio ahuwa ba. Ƙasa da wata guda bayan samun sa da laifin da ya jibinci nuna wariya. Mai magana da yawun kakakin majalisar Doe Andres ya faɗa wata sanarwa cewa jami'an kiyaye doka da oda suna da haƙƙi na musamman na kare kowa a Amurka. Bai kamata mu kyale wani yayi tsammani ahuwan nan na wucewa yanzu ba da ɗage wannan na wayar da ke kansu. Dukan 'yan majalisar dattijai biyu da ke wakiltar jihar Arizona da John McCain da kuma Jeff Flake suma sun koshewa wannan yunkuri. A sanarwar da fadar shugaban ƙasa ta fitar ranar Juma'a da yamma, ta ce Arpaio ya shafe dukan rayuwarsa yana kare al'umma daga miyagun laifuka da kuma shiga ƙasar ba tare da izini ba. Kuma yanzu haka jami'in ɗan sandan mai shekaru 85 a duniya, bayan shafe sama da shekaru 50 yana yi wa ƙasa aiki, ya cancanci shugaban ƙasa ya yi masa ahuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yayin da ƙasar Saudiya ta bayyana ranar Alhamis 31 ga watan Agusta nan a matsayin ranar da alhazai za su yi hawan arfa, ita kuma majalisar malamai ta jamhuriyar Niger ta ce ranar 2 ga watan Satumba za a yi sallar layya, lamarin da ya shigar da wasu duhu. Wakilin muryar Amurka a mai sallamu mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ta hanyar sanarwar da suka bayar a kafafen yaɗa labarai mallakar gwamnatin Niger, shugabannin majalisar malaman addinin Islama Conseil Islamique sun bayyana ranar 2 ga watan Satumba a matsayin ranar da za a yi shagulgulan sallar layya, sabanin yadda abin yake a ƙasar Saudiya, inda za a yi hidimomin babbar sallar a ranar Juma'a 1 ga watan gobe. Ustaz Malam Haja, wani mamba a majalisar ta malamai, ya ce
to babu ila shakka idan aka dibi akwai zarfin zaman, akwai zarfin makan. Zarfin makan sai a ƙasar Saudiya, tunda can akwai arfa, wannan wajibi ne da an ce an sun ga wata, to kenan aka arfa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka ya ce duk duniya shikenan kowa ya yanka layya. to in aka bi kuma zarfi zaman lokacin da ake ciki kaman ya duki lissafi na ganin wata wasu malama suna dibin kan cewa kwanikan nan na ayyamut tashriq suna tare da daidai da tsayuwar arfa rana yini na tsayuwar arfa masu hawa arfa waɗanda kicin suke hawa arfa yini na tsayuwar arfa kenan tunda wurin arfa guda ne duk duniya dan haka sai malaman suka su biyu wasu suka ce a'a dole ne sai an yi aiki duka da haka nan saboda me saboda ayyamut tashriq kinnan kenan mun doki misali na sallah ta bana kenan daga ran juma'a asabar lahadi sunai ayyamut tashriq
da dama daga cikin al'ummar musulmin Niger na kyautata zaton kasar Saudiya ta yi wa kalandar watan Zulhijja gyaran huska saboda wasu dalilai to amma malam na cewa
magana ta kan cewa in aka dibi wata al'ada da muke aiki da ita a ce ranar azuminku ranar layyakku wannan shi ma ina iya in ce maka a matsayina na almajiri ba hadisi bane ba ingantacce
canza salon isar da sako tare da sake duba tsarin gabatar da ayyukan tunatarwa ya zama wajibi a wurin malamai domin kiyaye jefa jama'a cikin rudani
malamai su rika biyo hanyar da za ta sa sauran musulmi na kasa hankalinsu ya kwanta akan abu dan saboda in sun aka yi aiki ta haka nan babu mushkila yanzu in aka samu wasu suka ce za kaga ba gaskiya bane ba wasu su fito su ce ba za su yi sallah ba ran sabdi ba gaskiya ne ba saboda in suka yi haka nan ba su yi da'a ba bisa ga yanda musulunci ya nuna amma kuma su malaman akwai kuskure na rashin tsayawa fahimtar da mutane zarf zaman da zarf makan
ba kasafai ake samun gardama akan ranar hidimomin sallar layyaba a nan Niger domin masu kaucewa ranar da aka tsayar domin sallar Idi a hukunce kan kuskantar hushin mahukunta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gai da Sule. To yayin da musulmai a fadin duniya ke mayar da hankali wajen shirye-shiryen babbar sallah, wakilin muryar Amurka Tamar Abari ta zanta da Malam Umar Aminu Birni Adama Garam game da irin dabbar da ya dace a yi layya da ita.
Imam Malam Umaru wanda yake cikin birnin da Magaram asalin ta dai millata abikumu Ibrahim sunna ce wanda aka gaje ta daga wajen kakanmu shine Ibrahim Khalilur Rahman wanda yake kaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar da Annabi ya bi ta shine kuma Allah ya nuna mana yanda za mu layya amma daga sunna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa al'ummarsa ita dai layya ana so a yi da rago wanda yake kokosa ma'ana mai mai ko da ma ya zama da dakekke ne in ba a samu ba sai a yi da tumkiya in ba a samu tumkiya ba sai a yi da dan akuya in ba a samu wannan ba sai a yi da shine ma'ana raguni in ba a samu wannan ba sai a yi da sa to shine alal mafhum inda layya ce ana so a yi da wanda yake rago ko dan akuya ko tumkiya saboda daddadin nama amma kuma in mana wato aikin haji ne in mutum zai hadiya to sai ya dabbar dabba wannan duka sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam
ana kamar kiyayewa da yin layya da dabba kamar ko mai ido daya ko gurguwa ko da takariye ko wadda take da wata illa ko larura ko shi kuma wannan ya ne
ba a so a yi layya da wanda take mai kareye kafa gurguwa kina bata iya tahiya amma din dingishin katan ne ya halitta ayita din ko mai mai ce kuma ba a yi layya da mai kekkiyar wutsiya amma ita ma wutsiyar an kasa a gida uku akwai kashi biyu kashi ɗaya ne a yanke wannan ya halitta ayita ba a yi da mai kekkiyar kunne shi ma a kunnan in dai an wato an ambaci kunnan an kasa gida uku an samu kashi biyu a jikin wannan dabba ya halitta ba a yi da dabbar da take da ma'ana wato shine kafanta yana jini amma jinin in ya bushe ma'ana wato in ya warke wannan motsin da yake baya hanawa a yi layya da ita kuma ba a yi da mai ido daya ita layya ba a yi layya da wanda take bushashshiyar dabba kamar mutum ya zo sai da ragon shi yan uwan mu kamar mun mutanen mu na kauye sai ka zo ka sai da katin rago kuma ka sai da akuya wannan bai halitta ba in ba kana cikin larura ba ta cikin wani wahala ko rashin wani abu daga cikin abin da ya matse ka manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam idan kai layya wannan layyal in za ta maka dalilin tsare ka daga azaba ta wuta
To madalla a gaida Tamar yanzu kuma zamu je ga rahoton mu na musamman kan yadda ruruwan matasa a jihar Plateau ke tafiya wani gari a jihar Imo domin rufa kansu asiri. Ga wakilin murya Amurka dake jihar Imo Alphonsus Okorigwe.
Da Najeriya na ci gaba da fama da tabarbarewar tattalin arziki, alamomi na nuna cewa daruruwan matasa ƴan asalin jihar Plateau a yankin arewa ta tsakiya sun samu mafita a garin Okigwe dake jihar Imo. Yau dai matasan jihar kan baro yankunan su fada a dogwar tafiyar mota da kan dauki kimanin tazarar kilomita 680 zuwa Okigwe a yunkurin neman nakalaci. Muhammadu Bilyaminu matashi ne dan kabilar Ban da ya kwashe tsawon shekaru 8 yana zaman garin Okigwe. Tattare da wasu tambayoyi na nemi in san ko me ya kawo shi garin.
Na zo garin nan dai neman sana'a tashi. Ina aikin buga blok kuma ina shaba.
Yanzu an dace.
Gaskiya abu da aka fito nema an dashi amma ba gaba da ba. Ba ci ma buri ba yi.
Kana ganin zaka ci gaba da zaman garin koko?
To ina da yin in dai dan ganshin gaba dan shugaba da zaman gari.
Dogara kuma wani matashi ne dan kabilar Mushere da muryar Amurka ta kasance da shi hakan. Yanzu dai ga kanan dai a Okigwe. Ina iya sani me ya kawo ka Okigwe?
Isa ina ga na zo nan da ina hawan mashine.
Abin da ya kawo ka kenan? To yanzu kamun ka baro gida dama wace sana'a kake?
Lokacin da kamun bar gida ina karatu ne. Waje na soki karatu kamun na tashi na zo.
Karatun Alkur'ani dai ko dai na boko?
Ah na boko.
To yanzu kuma ka jima ne?
Ina shekara na biyu kenan ta zuwa na gari.
Shekarun naka biyu da ya nuna ki a dan dacewa kenan. Tun lokacin akwai wayanda ƴan kabilan ku da suka biyo ka garin?
Akwai wayanda muna nan tare da su. Yanzu haka.
Kamar yanzu ku nawa?
Mu kai kamar mutane 10 haka nan.
Joseph Takwalkuwa ya bada cikakken bayani.
Ni mutumin Plateau State, Kwampan, local government.
Ka jima ne da zuwa wannan garin?
Okigwe kenan. Na jima. Ina da shekaru 5 yanzu.
5 yanzu. Ka ci an dada ana gwabza kenan.
Gaskiya an yi kokari muna nan muna ta fafatawa.
To yanzu ma ce me ya kaka garin?
Neman kuɗi ne kawai ba komai ba, nema ne kawai ta kawo ni a garin.
To yanzu kana shekaru 5 kana ga ana dan dacewa a garin?
Gaskiya ana dacewa kuma ba tashin hankali ba komai muna nan muna samu ci da sha ba wanda yana daga hankalinmu a nan garin.
Wato kenan shi yasa ka je ka dauko iyalinka?
Abin da yasa na kawo iyalina yanzu haka muna tare da iyalina.
Amana dai dan dacewa ko?
Ana dacewa gaskiya ana dacewa.
To yanzu tunda ka zo akwai wayanda suka gan irin ci gaban da ka dan samu suka biyo ka?
Ai Allah ya wada su yawa kwanakin ba dai lokacin da a banan shekaru biyu da ya wuce wasu dai yadda ina magana zan kawo madam nawa nan suna magana ha to bare su gani dai bare su gani dai da dai gidan da za mu ka samu da ni ne kade me mata wannan gidan amma yanzu haka nan mun kai mutane kaman 5 ko 6 suna da matan su wannan
ƴan garin ku kenan
ƴan garin mu muna gari da local government da su.
Allah sarki. To su yanzu mutanen kabilar ku kaman ku nawa ne a garin?
A ta nan gaskiya muna nan da yawa dai a takace dai yanzu haka nan dai kwanakin baya wancan shekaran muna meeting na kabilan mu wato Duma wani kabila kenan a Kwampan din mun kai dai mutane 20 da farko mu dai mutane 25 da ni ne sakatarin su kafin in sani dai mun kai 50 da yanzu haka nan dai ana magana 70 ma mutanen Duma a garin nan yanzu haka.
Kuma kowa ya samu abin yi?
Kowa ya samu abin yi.
Walan Amos ne sakataren ita kungiyar ƴan kabilun jihar Plateau mazaunan Okigwe wanda ya bayyana ainihin makasudin kafa ita kungiyar tasu.
Burin da muna son muna jagorance yaran mu da wanda suka bi mu su fi hanyar da ya kamata neman arziki ne ya kama wannan kasar. Muna ba su shawara kar su daina yin abin da bai kamata ba, su nema abin da ya kawo su a neman kuɗi, kar su yi sata kuma kar su yi abin da ba kyau. Abubuwan da muna ba su shawara kenan kullum, kuma muna yin shawara muna duka ba su shawara da cewa su yi abin da ya dace wanda ko mun iso gida za su ga cewa muna haɗin kaya nan.
Okigwe babbar tarin Hausawa da Fulani da kuma ƴan asalin kabilun arewa masu ɗumbin yawa ne garin kwana da manyan garkuna guda biyu inda ake sayar da shanaye da awaki da raguna da kuma wasu dabbobin halal. Saboda hakan mabukata kan zo garkunan daga nesa domin bunkasa cinikayya da ƴan kasuwar wajen. Kimanin matasa ƴan asalin jihar Filato 450 ne ke garin Akiba a halin yanzu. Alamomi kuma na nuna cewa yawar za ta ninka hakan sau uku nan da shekaru biyu masu zuwa. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A gayi da Alfansu da wannan rahoto na musamman. To jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu haka agogonmu na cewa karfe 11:21. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Cikin shirin namu na wannan makon zamu je da Amurka a karon farko cikin shekaru 99 daga Mississippi ko kuma kisbewar rana da wata, inda miliyoyin Amurka suka fito domin wanke kwarkwatar ido. Sana haila yau za ku ji dalilin da yasa Amurka ba ta so ta fice daga yakin Afghanistan daga bakin shugaban kasar Donald Trump. Sai biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. Sunana Mahmud Lalo. To, a ranar Litinin din da ta gabata ne, rana ta kisbe ko kuma ta yi husufi a Amurka, lamarin da ya ji hankulan miliyoyin mutanen kasar. Tun kafin zuwan wannan rana, Amurka suka yi ta ɗokin kallon wannan lamari da yake masana ilimin sararin samaniya sun riga sun nuna hakan za ta auku a sashen da suka yi. Sai dai an gargaɗi jama'a da kada su kalli wannan al'amari na kisbewar rana kai tsaye ba tare da sun saka tabaro ko kuma gilashin kariya ba. Sarah Cole ita ce mataimakiyar shugaban kamfanin Adler Planetarium, kamfanin da ya dauki dawainin raba gilashin kyauta a jihar Chicago.
Abin da aka fi nema a yanzu shine wannan gilashi da zai ba mutum damar kallon rana. Waɗanda suke buƙatar wannan madubi sun wuce kima. Mun yi iya bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun samar da wadataccen adadi, amma ba mu hango cewa adadin mutanen da ke buƙatar gilashin sun fi yadda muka yi kiyasi ba.
I think we couldn't have even anticipated some of the challenges with keeping up with the demand.
Sarah McKnight ta yi tuki har na tsawon kilomita 160, sai dai hakarta bata cimma ruwa ba.
Literally before we even pulled in,
da muka isa wurin tun kafin ma mu sauka a mota sai aka fara ce mana ai ya kare.
They were gone.
To, a nan yankin birnin Washington DC ma akwai inda aka raba wannan tabaro kyauta ga duk wanda ke son ya kalli kisbewar ranar. Kuma abokiyar aiki na Grace Alher Abdu, yayin da suke watsa shirin yadda aka kalli husufin ranar kai tsaye ta shafinmu na Facebook a nan Washington DC, ta tattauna da Ibrahim Alfa Ahmed kan yadda ta tarar da dogon layi yayin da ta je karɓar wannan tabarau.
Ai, na sha wahala ne kafin na samu shi. Wahala ba wai don nadiya dukiya ba, sai dai layi.
Saboda mutane da suka
layi,
kowa yana so sai ya zo ya yi kallo.
Kuma ka san gwamnati sai ta tana da wannan tabarau da ake bayarwa kyauta tun fiye da mako guda da ya cike. Kawai su ga wurin da karɓi madubi. To, tun daga makon da ya wuce, da ƙarshen mako dai gilashin ya ƙare.
To, shin koya ake sanin cewa za a samu kisbewar rana? Ibrahim Alfa Ahmed, wanda ke da sha'awar bibiyan al'amuran da suka shafi ilimin sararin samaniya, ya amsa wannan tambaya yayin da suke watsa shirin husufin ranar kai tsaye ta shafinmu na Facebook.
Wato, abin lissafi ne kawai, idan ka zauna kai lissafi, yanzu kamar alal misali ne a baka mota a ce za ka tashi daga Sako da za ka tafi Kaduna, sai a ce motar nan taka tana tafiyan kilomita 100 cikin sa'a guda, sai kuma a ce tsakanin Sako ta din nan da Gusau kilomita 100 ne. Ga misali, saboda haka an san cewa idan ka taso din nan tunda babu wani abin da zai tsaya ka, babu wata gargada kilomita 100 din nan kake tafiya, babu sararin samaniya ne, babu gargada, babu kwana, babu komi, straight kawai ake tafiya in ji Bature, saboda haka idan ka gangaro kana tafiya da mota an san cewa cikin awa ɗaya din nan kana gusau, saboda haka masana taurari a wannan zamani suna iya hasashe su ce maka za a yi husufi na wata ko na rana a ranar kaza da lokaci kaza, kuma za a fi ganin wannan abu a wuri kaza.
Akalla dai Amurkawa miliyan 200 ne suka kasance a yankin da wannan husufin rana ya shafa, wanda ya faro daga gabar tekun jihar Oregon ya kuma ratsa ta tsakiyar doron kasar Amurka har zuwa gabar tekun jihar South Carolina. Ta wani bangaren kuma shugaban Amurka ya bayyana matsayarsa da kuma yadda yake ganin za a samu galaba akan mayakan yan ta'adda a Afghanistan, ba tare da ya faɗaɗa bayaninsa ba, inda ya nuna cewa janyewar Amurka ƙasar zai iya zama maimaita kuskure.
A hasty withdrawal would create a vacuum.
Idan muka yi gaggawar ficewa daga Afghanistan, za mu bar gibin da ƴan ta'adda irin su ISIS da Al-Qaeda za su ciki, kamar abin da muka gani kafin hajin ranar 11 ga watan Satumba. Kuma kamar yadda muka sani a shekarar 2011, Amurka ta yi gaggawa tare da yin kuskure wajen ficewa daga Iraki.
Withdrew from Iraq.
Shugaba Trump ya yi wannan jawabi ne a gaban dakarun Amurka a sansanin Fort Myer da ke Arlington a jihar Virginia, yayin da yake baje sabon salon da Amurka za ta dauka wajen tunkara fadan na Afghanistan. To kwaya masana harkar tsaro ke kallon wannan matsaya da Trump ya dauka, lura da cewa a baya ya sha sukar shigar Amurka yakin na Afghanistan? Ya kuma Dr. Jani Baba Gamawa mai ritaya, masani ne kan harkar tsaro a Najeriya.
Ani ka duba yanzu a Iraki, abubuwan da ake kenan, ake gaggawa, ake janye wannan dakaru yanzu da abin da ya faru. In ka duba abin da ya faru a Libya da sauran kasashe. Saboda haka kuma in ka duba yanzu yadda ƴan ta'adda suke shiga wurare da Amerika da Britain da su Germany da sauransu, saboda haka dole ne Amerika ta tashi ta tsaya da cewa ta ƙara dakarunta a waɗannan wurare. Idan ba haka ba, ina tabbatar maka waɗannan mutane za su samu nasarori a kansu, kullum kuma za su ci gaba da kai musu hari.
Akwai dai kwararren majiyoyi da dama da ke nuna cewa akwai shirin ƙara tura dakarun Amurka 4,000 nan gaba zuwa ƙasar ta Afghanistan, inda Amurka tuntuni ke da dakaru aƙalla 8,400 a ciki. Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gai da Mahmud, kafin mu kai ƙarshen shirin ga Girista dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Guguwar Harvey ta kashe mutum na biyu jiya Asabar yayin da ambaliyar ruwan ke ci gaba da barazana ga mazauna kudu maso gabashin jihar Texas. Mutum dan biyu da guguwar ta yi sanadiyar mutuwarsa wata mace ce da ta yi kokarin fita daga cikin motarta a kan titi inda ruwan ya mamaye a yammacin Houston, bisa ga cewar hukumomi. Ranar Juma'a ne ma wani mutum da ba a tantance ba ya mutu sakamakon gobara da ta tashi a wani gida da ke garin Rockport wanda ke tazara kilomita 48 arewacin Corpus Christi. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar da cewa ƙalla manyan guguwa masu ƙarfi 7 ne aka fuskanta a Houston ranar Juma'a da yamma. Rundunar sojan ƙasar Lebanon ta sanar da tsagaita wuta a yaƙi da mayakan IS kan iyakar Siriya. A wata sanarwa da rundunar sojin ta fitar yau Lahadi ta ce an fara aiwatar da tsagaita wutar da ƙarfe 4 na rufin bada damar tattaunawa da ta shafi makomar sojojin ƙasar Lebanon ɗin tara da aka yi garkuwa da su a watan Agusta shekara ta 2014, waɗanda ake kyautar zaton har yanzu suna hannun mayakan ne. Mayakan ƙasar Lebanon Hezbollah da kuma rundunar sojin Siriya da ke yakar kungiyar IS a yankin Suma sun sanar da tsagaita wuta. Dubban magoya bayan wani babban limamin addini a ƙasar India da aka samu da laifin fyaɗe sun fara barin shalkwatarsa.
To madalla, masu sauraron mu da wannan muka karkashin shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Litinin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar wato karfe 5 agogon Ghana za ku jo sa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. Yanzu a madadin Giras Alheri Abdu wanda ta gabatar da shirin da Machu Bahiro Jido ne wanda ya hada shirin ya bada umarni. Injiniyan mu na yau Mr. Santos ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.